بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى دي يسر يوم أولا يمتي يمتي شاهو دي كنين شاهو نعم شاءكو غواتر رمضان هجر منذ صلى الله عليه وسلم دموت يادة للي فؤول تلاتين دعوكو عند سين داية غواتر تقص سيكالة دبو بيد وقوم شابيون الله يسهر من الأمرهم سيغة بدأ كراتمنا تفسير القرآن من قلمة أيوه بإذن الله تعالى ذا متاشكا آيات للي دتمانين دشدكو سورة البقرة. وإذا سألك عبادي عني تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
نعم الله سبحانه وتعالى ينسوا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا باينا سك تنبيك جمدني فإني قريب توني أكسنك ولم يسنى سوى وأن آياتنا نوني زوى رحمة الله سبحانه وتعالى رحمة كم من يوى لتوسينسا لجنكنسا لتوسى سوى ديكي وباي كسن سوى يا دنغ نباي زوى كنسا سيشي عبادي ملمين سنى لقائدة دسكم قدي مسمم tana da alaka da babin imani da sunayen Allah da siffofinsa. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya dangana wani abu gare shi yace wannan nasa ne, to ana dubawa idan abin nan wani zati ne na kashin kansa mai tsayuwa da kansa, sai a ce wannan idafatu tashrifin ne, wato idafa ce ta girmamawa ga shi abinda aka dangana zuwa ga Allah. Ma'ana nan Allah yana nuna darajar bayinsa tunda yace bayinsa ya dangana shi zuwa gare shi. Amma idan wata ma'ana ce, wato abinda ba mai tsayuwa da kashin kansa ba kamar wata sifa, to wannan sai a ce wannan Allah ya idafa ta zuwa ga kansa ne ta bangaren sifa, ma'ana sifa ce ta Allah. Yawwa amma in yi dangane wani abu mai zaci da kashin kansa kamar bayi, inda bayi ai mutane yake nufi ko da aljanu, yawwa to wannan ya nuna darajar bayin da ya dangana su zuwa ga kansa shi subhanahu wa ta'ala. to sai ce fa inni qaribun tuni kusa nake nan nassi ne kurukuru cewa qurbun ana nufin qurbullahi tabaaraka wa ta'ala haqiqanin qurbi kuma shi ya san yadda yake wannan qurbin baya buƙatar kai masa tawili kace a nan ana nufin qurbin kusancin mala'iku ana nufin kusanci na wato rahama da san ya saka wa bayi da sakamako mai kyau kamar da wasu suke tawilin wannan wuri wannan tawilin ba daidai bane domin me tambayar ta zo ne akan wato qurbin nasa shi Allah subhanahu wa ta'ala sannan amsar da ta zo daga baya ta zo akan wannan qurbin ma'ana ta sarraha akan sa ake magana shi da kansa Allah subhanahu wa ta'ala tunda shi yasa yake cewa ya fassara wannan fa inni qaribun din sai fassara shi da cewa ujibu da'watad da'i me ka fahimta daga nan ma'ana ina amsa kiran mai kira wanda yake amsa kiran mai kira ai yana nuna yana da kusanci zuwa ga mai kira mun fahimci abin ashe qurbin sa ake nufi ba qurbin mala'iku ba anan kar ka fassara wannan gun ka ce a mala'iku ake nufi kamar yadda a wasu akwai ayoyin da suka zo da malami suka fassara cewa ana nufin mala'iku din wannan ba matsala ba kamar yadda yake cewa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mu ne mafi kusa da shi fiye da wato lakarjan nayi ma'ana abin nan igiyar wuyansa ko jijiyar wuyansa malami suka ce saboda fadin da yace id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id yayin da wato masu rubutu mala'iku guda biyu da suke tare da bawa masu rubuta ayyukansa suna tare da shi dama da hagu malamai suka ce wannan shi ake nufi da qurbin nasu Allah madauki ya amfani da nahnu anan yana nufin su mala'iku ina fatan fahimci wannan yawa kamar yadda kuma yake cewa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la ta'lamu a ƙarshen suratul al-waqi'a yawa walakin la tubsirun ko la ta'lam la tubsirun yawa nan wurin kima malamai suka ce mala'ikun mutuwa ake nufi lokacin da suka zo karbar ran mutum qurbin su amma inda yayi nassi akan wannan kuma har yace ujibu da'watad da'i idza da'an mun sani Allah subhanahu wata'ala baya wakilta mala'iku su amsa wa mutum addu'ar sa ko tunda yace ujibu da'watad da'i to shi kansa yake nufi qurbin sa ne sai dai tambayar da ma'anar shi ne malamai suna tattauna ya za a yi jam'i tsakanin qurbin Allah da kuma uluminsa Allah da zatinsa yana sama to kuma yace yana kusa da bayinsa me ake nufi malamai suka ce wannan wani abu ne da dan adam baya shigar da hankalinsa waɗanda suka fada cikin kuskure a wannan babin sun shigar da hankalinsu ne suka ce za su saboda suna suranta ubangiji din zatin nasa suna bashi sura irin ta wani abun halitta shi yasa za su ce in yana wuri kaza to ba zai zama yana gu kaza ba misali ina fatan fahimci abu kamar musu ya za a ce yana sama sannan kuma yana kusa da bayinsa yawa ai wannan lamari ne kamar da malamai suke cewa a wannan babin suna cewa inna allaha ta'ala qaribun fi uluwihi mun gane wa aliyun fi dunuwihi ma'ana in yace shi madaukaki ne ko makusanci ne to yana cikin kusancin nan nasa tare da cewa yana sama yana sama amma yana kusa da ku shi yasa ku ga malamai suna cewa qurbin nan ba a fade shi tare da ma kowa ba sai tare da mu'mine lafazin qurbi wannan wata magana ce kuma daban ba kamar ma'iyya ba ai ma'iyya malamai sun kasa ta kashi biyu akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ma'iyya amma Allah madauki yana tare da bayinsa da jinsa da ganinsa wannan kowa da kowa har kafirai amma mu'minai ma'iyyar da take tare da su yace yana ta wallahu ma'al muhsinin wa inna allaha la ma'al muhsinin wa inna la inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun da kuma inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kudi hinan muhabba ne duk inda ya fadi dai ma'iyya ya ware wasu mutane na musamman daga cikin bayinsa to nan ma'iyya ce khassa da take nufin taimako da kuma goyen baya mun fahimci wannan yawa amma qurbi nan za ga galibi din da yazo ana zancen mu'minai ne musamman a wannan wuri din da fatan mun fahimci abu da haka dai abinda ake nufi Allah subhanahu wa ta'ala tare da cewa yana sama to yana kusa da bayinsa din ita duniyar mai cece ne in ka kwatanta ta da girman Allah mutane kasancewar saudiya mutum yakan bewa Allah din wata sifa da take zuciyarsa shi yasa akan fada cikin kuskure yawa Allah madaukaki yana saman al'arshin sa kamar yadda ya fada mana ayu da yawa wannan babu tantama a ciki wanda da ya faɗi sabanin haka ba shi da dalili la alqur'ani la hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa kasancewar ya shiga babin tauhidi ne da hankalinsa ba da nasi ba yawa kuma yana kwatanta Allah din zatin Allah da wani abu daban da yake cikin tunaninsa wannan shi yasa yake istihalar a ce Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi ba a ce ka faɗi yaya yake akan al'arshi ba amma tunda ya faɗa to ba mai ikon ya ce ya fi Allah sanin yadda Allah zai bada labari akan kansa mun fahimci wannan abu hadarin maganar kenan yawa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa to yana nufin abin da ya faɗa sai idan akwai wani dalili da yake tare da wannan da zai nuna ba haka ba kamar waɗannan misalai da malamai sukan bayar a wannan wuri don haka dai anan abin da ake nufi a kusancin ubangiji da kansa yace ujibu da'wata da'i a wannan inna ai akwai inna a cikin bayan fa fa'ul dinnan ko yace fa inni qaribun inna ce tare da ya'ul mutakallim yawa a kaga ismu innan shine wannan nunin tawqa da ya'ul mutakallim da suke tare qaribun kuma shine khabar din sa ujibu da'wata da'i shi ma khabar ne na biyu da yake kara fassara me ake nufi da wannan wato kusancin na Allah subhanahu wa ta'ala sai ce ujibu da wata da'i ina amsa kiran mai kira asalin adda'a adda'i ne kaman alqadi yawa as-sa'i to amma sai aka hadfin ya'un din litakhfif kaman da malamin suke ambatawa yace idza da'an wannan asalin shi ma idza da'ani ne shi ma aka cire ya'un saboda takhfifi yawa asali idza da'ani ma'ana ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni nan akwai magana malamai da suke cewa me yasa aka maimaita aka ce idza da'an bayan ku an riga an ce ujibu da'wata da'i nan ce ujibu da'wata da'i me yake nufi lam yusamma da'iyan illa ba'da kaunihi da'a law lam yakun da'a lama sahaqa an yusamma da'iya ko saboda yayi da'awa ne yayi roƙon mai roƙo ana kiransa mai roƙo saboda yayi roƙon ne ko to amma me yasa aka nanata idza da'an tunda wancan da'i din ita kadai ta isa ta wadatar da cewa mai kira ne mai kira kuwa ba kaga ba kowa aka kira shi da sunan mai kiran ba sai wanda yayi addu'ar to in ya riga yayi addu'ar me fa'idar maimaita idza da'an ko a ce me hikima akwai fa'ida akwai kuma hikima mun fahimci tambayar malamai suka ce abinda ake nufi idza da'ani ai idza akhlasa fi du'ai wa sadaqa fi iltija'ihi ilayya idan mutum yayi ikhlasin addu'arsa kuma yayi gaskiya wajen fakewarsa da komawarsa zuwa ga Allah ya roki Allah ya Allah ya Allah da kyakkyawan nufi to a lokacin shine ake faɗa wannan Allah madauki zai karɓi addu'arsa wannan shi yasa sai malamai suka sa daga cikin sharaɗin karɓar addu'a dama shine me mutum ya zama zuciyarsa tana tare da shi idan mutum yana addu'a bai san ma me yake faɗa ba Allah ba ruwansa da irin wannan addu'ar kamar da Abdullahi bin Abbas yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala baya karɓar addu'a min qalbin lahin daga zuciyar da take cikin wargi tana cikin hayaniyarta da rudaninta misali ka duba ka ga misali kafin in zo kan wannan misali asalin kai ne kake gaban Ubangiji kuma kana da bukata a gunsa ya kamata ai ka tsananta bukatan nan ka daga shi ya Allah ka bani kaza din nan ka bani kaza ya Allah ka hore min wannan abu wannan baiwa kai min ita Allah ka raba ni da wannan damuwa da nake ciki in rashin lafiya ce in menene kaga saboda wannan tsananin bukatar ne zaka gyara wato addu'ar kuma kai ikhlasi a cikin ta ya zama cewa ka mi kauya da gaske kake yi kana roƙon Ubangiji subhanahu wataala to idan ya zama kana fadin lafazi kawai amma zuciyarka ba ta tare da addu'ar shi kuma Allah ya san zuciyar kowa kaga ba zai kula ka ba saboda zuciyar ba tare da shi take ba shi yana karɓar addu'ar wanda da maganarsa da zuciyarsa duk suna tare da shi a lokacin da yake addu'a yanzu ko kai ne yanzu a misali nake so in bayar mutum ya zo za ku gaisa da shi ka miƙo masa hannu sai kau da kansa yana magana da wani amma ya miƙo ma hannu me za ka ɗauka ba tare da kai kuma bai girmama ka ba don haka bai kam adama shi yasa idan mutum zai fuskanci ubangiji ya roke shi to ya zama hankalinsa yana wurin yau ya Allah abu kaza nake so ya Allah abu kaza nake so Allah yana son wannan nacin da ke cikin zuciyar mutum amma ka zo ka faɗi addu'a zuciyarka bata tare da addu'a to Allah ma ba ruwansa da ita shi yasa wannan shine ma'anar idza da'an akai idafa sabai aka kara shi akai atsafin sa bayan an ce me adda'i na fatan fahimci zancen da ake da so ake mutum ya zama yana ikhlasin addu'ar sa duk abin da zai yi ya zama hankalin sa yana cikin sa shi yasa a babin zikiri malamai suke cewa yana da kyau zikirin da aka saba yi a cikin salloli idan akwai riwayoyi daban-daban da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan wuri inda duka sun inganta to kowanne ka rika yi yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wancan suka ce hikimar haka duk zikirin da ka saba fadin sa kawai bakinka ya rike zikiri guda ɗaya ko yaushe zaka ga za a samu lokacin da hankalinka baya wurin kawai zikirin kana yin sa ne kun fahimci wannan abu ai yanzu kowa ka tambaye shi in ya tashi bayan sallah assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi tace allahumma anta assalam wa minka assalam tabarakta ya dhal jalal wal ikram sai kuma ka fara sauraron zikirori tare da wannan la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku lahu al-hamdu huwa ala kulli shay'in la ilaha illallah lahu al-mulku lahu al-hamdu huwa ala ibzuwa dai kaice da kuma ayatul kursi da sauran su allahumma la mani'a lima ataita wa la muti'a lima mana'ta wa la yanfa'u al-jadd minka al-jadd duk wadannan isa cikin addu'o'i ko zaka ga mutumin da haddace wadannan abubuwan yayi yadda aka ruwaito kuma yana maimaita su haka kawai kuma mutane da yawa haka suke ba safai zaka samu wanda lokacin da yace Allahumma anta salam wa minka salam ya zama yana jin ma'anar wannan sunan a zuciyarsa ya Allah kai ne assalamu wa minka salam kuma aminci daga gare ka yake tabarakta ya zal jalali wal ikram albarkatunka sun yawaita shine albarkatu shine tabarakta ma'ana alheranka sun yawaita ya zal jalali ya ma'abucin aljalal wal ikram da kuma karimci jalal duk girma ake nufi lokacin da zaka faɗi wannan kana jin girman Allah a zuciyarka saboda me zikirin kana yin sa gashi kullun kana yi to amma in zaka yi shi tare da sani a zuciya zaka to yafi fa'ida kuma yafi maka amfani yafi sa wato a samu nutsuwar da Allah madauki ba da labarin cewa ala bi zikrillah mene tatma innul qulub ba zaka samu mutum yana da samun nutsuwa ba in yana zikiri in baya fahimtar abin da yake faɗa a lokacin da yake zikirin in kana zikiri kana cewa Allahu akbar kana ce subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah kana faɗin waɗannan abubuwa to kuma ya zama cewa zuciyarka tana fassara ma'anar wannan kalmomin da larabci ka san abin da kake faɗi kana girmama Allah kana tsarkake Allah kana kuma gode masa kana yaba masa da manya-manyan kalmomin da yake so to zaka ga zuciyarka daban da zuciyar wanda kawai kalmomi ne yake faɗa su saboda ya saba ai mun fahimci misalin ko yawa don haka ashe kenan shi yasa malamai suka ce idan aka sami irin wannan hali to mutum ya rika maimaita zikiri daban-daban ya faɗi wannan daban ya faɗi wannan a wannan lokaci ma'ana wannan lokacin yayi wancan wannan lokacin kuma yayi wannan wannan zai sa zuciyarsa ta zama tana tare da shi amma in abu ɗaya ne ka saba faɗa to saudiya za ka ga zuciyar mutum ba ta tare da shi Allah kyauta to shine sai yake cewa ujibu da'awati da'i idza da'an sai ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun falyastajibu sai ba da umarni domin lamun din nan ta bayan fal lamun amri ce ma'ana to tunda haka ne fa'un ta sababiyya to tunda ku haka ne ko dan tafsili ma'ana tunda abun haka yake yastajibu li su mutane su amsa mini in ji Allah subhanahu wataala ya kawo kuma lamun ta amri ma'ana kenan ashe wajibi ne a amsa wa ubangiji subhanahu wataala nan me yasa ya kawo lamun asalin falyastajib istijaba anan ma'anarta ajaba mun gane me bambanci tsakanin istijaba da kuma ajaba a larabci ajaba kuma amsawa ajaba istajaba neman karba ko saboda galibi malamai suna cewa kalmar da alifun da sinun da ta'un suka gabace ta a cikin kalmar tana nuna talab ko yawwa to amma ka duba kaga anan nan da yace falyastajibu li me yake nufi kaga baya nufin cewa to su nemi amsa mu ne umarni yake bayawar su amsa masa shi yasa malamai suka ce dalilin da yasa aka kawo lamun anan kenan domin asalin ijaba ta ta'adda bi nafsiha lafazin ajaba ajaba ar-rajulu da'iyahu ko ajaba as-sami'u munadiyahu ko munadi ina munadiyahu wanda mai jin maganar ya amsa mai kiransa mai kira ya amsa kaza da kaza asali kun ga wannan tana ta'addi da kanta ba tare da lamun ba nan da aka kawo lamun malami suka ce an kawo lamun ne li'annaha tufidu ma'ana linqiyadi abinda ake nufi da ita inqiyadi ma'ana falyastajibu li ay falyanqadu li amri su amsawa su kuma jawo zuwa ga lamarina kun fahimci abin shi sa aka kawo shi da wannan lamun din kuma aka yi idafarta zuwa ga binnan wato ya'ul mutakallim da fatan mun fahimci abin yawwa falyastajibu li wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshudun ko su samu shiriya malam sa'idi yake cewa haga jawabu su'alin wannan amsar wata tambaya ce sa'ala annabiyya sallallahu alaihi wa sallama ba'du ashabihi wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam fa qalu suka ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi sahabban suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ubangijinmu a kusa yake ne sai mu rika ganawa da shi ko ku a nesa yake mu rika kiransa muna daga sauti domin munaji daga munajati munajati shine mai ganawa ganawa ko ana yi daga kusa kusa to shine sabbi suke tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam wai ubangijin mu a kusa yake ne sai ya zama alakar da zamu samu tsakanin mu da shi alaka ce ta munajati mu gana da shi ko kuwa nesa yake da mu yadda tsakanin mu da shi sai dai mu kira da karfi ya Allah ya Allah ya Allah tambayar da suka yi masa kenan mun gane abu yawa to da suka yi wannan tambaya fa nazala sai wannan aya ta sauka cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu kaga ai amsar ta zo daidai da tambayar yawa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni dangane da ni inji ubangiji subhanahu wataala sai ce fa inni qaribu to ni a kusa nake malamai annan wurin har suka hango wani abu suke cewa a tambayoyi da sukan auku irin wannan daga bayin Allah daga sahabbai musamman su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su amsa ko kuma kafin ya ba su amsar Allah ya saukar da aya ya ce musu ka ce kaza zamu ga Allah subhanahu wataala yakan zo da lafazin qul kafin amsar misali yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas ko yas'alunaka 'anil ruh ko mene qul ar-ruhu min amri rabbi yas'alunaka 'anil jibali fa qul yansifuha rabbi nasfa ka ko ina akwai qul da umarnin cewa ka ce mun fahimci abu amma anan yas'alu idza sa'alaka ibadi anni sai ce fa inni qaribun bai ce fa qul inni qaribun ba me hikima suka ce an faɗi wannan anan ne dan ƙara tabbatar da kusancin bayi da ubangijin su cewa duk bayin Allah suna da alaka da ubangijin su mubasharatan ba sai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul ba dan kowa daga cikin mu yaji cewa to Allah madaukaki fa yana jin sa in yi roko Allah zai amsa in yi addu'a Allah yana ji kuma zai amsa masa wato saboda ƙarfafa wannan ma'anar shi yasa ma ba a buƙaci a ce qul din yadda za a ce kun ga dai mun tabbata duk abin da zamu yi tsakanin mu da ubangiji na ibada a sharadin sa shine me mu bi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana amma ba wai mu yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kai ga Allah ba mun fanci wannan zancen wannan ya tana mun abinda mutane suke kuskure idan suna bara ko wasu daga cikin mabarata idan ka bashi wani abu sai ya karba sai ya ce to Allah kai gaban annabi ai akwai masu fadin haka ko yawo ma'ana Allah ya karba kuma ya kai gaban annabi wannan maganar babu ladabi ga Allah a cikin ta mun gane ba ladabi ga Allah yawa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai ji wannan maganar da sai ya hukunci mai tsanani akan wanda ya faɗi wannan maganar tunda shi yafi kowa hana a mai da shi matsayin Allah kaga anan shi ba haushe abin da yake nufi anan a karbi wannan sadakar Allah ya karbe ta to me kun ya ce a batta haka cewa Allah ya karba domin ma'anar karbar Allah shine Allah ya bada lada aiko to amma sai ya ce wai Allah ya karba kuma ya kai gaban annabi in an kai gaban annabi me za a yi kenan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai bada ladan ko kuma me bahaushe yake nufi a wannan guri kun ga akwai matsala a nan guri yawa matsala ce ta tauhidi ya kamata wannan a daina ta yawa Allah subhanahu wataala ya karba Allah ya saka da alheri Allah ya hada mu da ni da kai a cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bai fi dadi ba yawa in kai akai maka addu'a Allah ya saka da alheri to kuma saboda girman annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma tabbatar da yana da ceto da zai yi ran tashin alkiyama din kuma Allah zai bashi damar yi wannan ceton kuma babu mai wannan ceton irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai falala mai daraja duk halittar Allah irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda yana da ceto tabbatacce sai ka ce to Allah hada mu da kai a ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kaga komai an fara shi da Allah an kare da Allah Allah shine mai bada sakamako Allah shine mai karba Allah shine ya saka maka da alheri Allah kuma shi ake roko ya hada mu din a gunce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kaga wannan yafi sauki to ya kamata a dan juya waccan ta koma kalma ta tauhidi maimakon kalmar da na san dai da yawa jama'a ana fada ne bisa jahilci amma kalma ce da akwai laifi babba a cikin ta zai kai ga shirka idan mutum ya fahimci me yake nufi da ita kuma ya zama akan wannan munufar ya fade ta Allah ki yashe mu zancen me nake dazu ai maganar kusancin ubangiji yau ina zuwa kusancin ubangiji zan zo ma'ana muna magana akan kusancin ubangiji da bawansa ko ta zama cewa a wannan ayar har ba a buƙaci ma a ce fa qul ba sai aka ce fa inni wannan qul din da an fade shi ai kaga akwai wasita kenan cewa kaman ma sai da aka sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kaza to dan tsananin kusancin shi yasa aka ce wannan qul din ma ba a kawo ta ba anan dan a tabbatar da cewa kowanne bawa yana kusa da ubangijinsa wajen me wajen ba wai da zati ba ma'ana wajen yayin addu'a a amsa masa shi yasa ya fassara ujibu da'watad da'i idza da'a mun gane wannan yawa me yake cewa duk ba daidai bane annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayuwarsa ta barzakhu kace ya sheda a wani lokaci zai sheda yanzu ma'ana kenan ya ga sadaka duk da aka bayar a ko ina kaga an bashi wata sifa wanda ta fitar da shi daga halin rasuwa da yake ciki da kuma rayuwar barzakhu kafin tashin alkiyama yawa wannan ba shi ma kuskure ne dan aka kar a ce Allah ya karba ya kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba ya kuma saka da alheri Allah kuma ya ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja shikenan to shin malam sai yake cewa li'annahu ta'ala ar-raqibu ash-shahid domin ko Allah shine mai kiyaye bayinsa ar-raqibu dama shine mai kula da duk abin da bayinsa suke yi ash-shahid mahalarci wanda yana halarce da ilimin sa da kuma wato ganin sa da kuma jin sa yana da ilimin abu yana gani kuma yana ji duk abin da aka yi don haka a roƙi ubangiji zai kuma amsa shi yasa wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da sahabbai sai wani bawan Allah to ku haɗa kayan ayyukanku wata rana sai ya ji mutane suna kabbara ana ya Allah ana Allahu akbar Allahu akbar da ƙarfi haka kuma ba wuri irin na aikin haji ba a aikin haji wannan ana yi labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak wannan ana son a daukaka sauti da ita yawa makogoro ya bude sosai ya daga da karfi ya magana amma sauran zikirori baya cikin ladabi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su a ce haka ake yin su, da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su hakan sai ai haka. Amma babu wanda yafi annabi sallallahu alaihi wasallam iya zikiri, hakanin sahabbansa sun kuma yi zikiri amma ba su yi da irin wannan daga sautin ba. Shi yasa wata rana da suka yi irin wannan daga sautin sai yake cewa ayyuhan nas irba'u ala anfusikum, ya ku mutane ku sassauta wa kanku, ku sauƙaƙa wa kanku, domin wanda kuke kira kusa yake ba nesa ba kuma yana ji. Innama tad'una sami'an basiran, kuna kiran wanda yake ji ne kuma yake gani. Da haka idan ana kiran wanda yake ji yake gani ba buƙatar sai an daga sauti. Ina fatan mun fahimci wannan. Sai inda yazo mana magana cewa a daga sautin, wannan wata hikima ce kuma daban. Amma zikirinmu na yau da kullum to ba sai kai a bulukoko mai ƙarfi sannan za a tabbatar da ko an yadda da kai wato zikirin Allah ba. Allah ya ƙara tabbatar da mu akan yin abin da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ya aikata. To shine yake cewa al-muttali ala sirri wa akhfa, Allah shine mai sanin sirri da kuma abin da yafi boyuwa ma fiye da sirri. Ya alamu kha'inatal a'yun, yana sanada wato ya san duk wani ido mai yaudara. Wa ma tukhfi as-sudur, ya kuma san abin da kiraza suke boyewa. فهو قريب ايضا من داعيه بالاجابه. لذلك الله اكوسه yake da wato mai kiransa, duk mutumin da ya kira shi ya Allah kai mun kaza, ya Allah kai mun kaza, to Allah yana kusa kuma zai amsa masa. Wali hadha qala, don haka ne yace ujibu da'watad da'i idha da'a, kamar da muke magana. Malamin sai wadu'a'u nau'ani, addu'a iri biyu ce, du'a'u ibada wa du'a'u mas'ala. Addu'a ta ibada da kuma addu'a ta roƙo. Addu'ar ibada ana nufin ita ibadar da kanta, wanda yake sallah ibada addu'a yake, mun gane? Yawa, wanda yake zikirin Allah subhanahu wa ta'ala bayan yayi sallah shi ma me yake? Addu'a yake. Ita ainihin ibadar zikirin addu'a ce, ainihin ibadar sallah addu'a ce, mun fahimci wannan? Ainihin sujada da zaka yi wa Allah da ruku'u duka menene? Addu'a ce. Domin a ciki ma'anar, akwai ma'anar addu'a cikin duk ibadar da muke yi. Mun yi da haka ko ba haka bane? Duk ibadar da muke yi, ko zaman karatun nan da muke yi, menene? Ibada ce. Yawa, to wannan ibada ce kuma addu'a ce. Kasancewar muna wannan karatun ne domin Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu sakamako mai kyau a gidan aljanna a kansa. Mun gane? Ashe shi kansa fatan ka sami sakamako akan aikin da kake yi, kamar kana roƙon Allah ya baka wannan ladan ne. Shi yasa malamai suke ce addu'a ta kasu kashi biyu, addu'a ta ibada da kuma addu'a ta roƙo. Roƙo zahiri shine du'a'u mas'ala, ainihin ibadar kayi ta kuma wanda dama a cikin ta akwai fatan ka samu lada, wannan ita kuma ita ma addu'a ce. Ina fatan mun gane me ake nufi yanzu da du'a'u ibada. Yawwa, sannan sai ke cewa wal qurbu, hakanan kusanci nau'ani, shi ma nau'i biyu ne. Qurbun ya'lamuhu min khalqihi, qurbun bi ilmihi min khalqihi, dubo ɗaya ne ko yawa. Qurbun bi ilmihi min khalqihi, Allah subhanahu wa ta'ala yana kusa da bayinsa saboda me? Iliminsa. Ma'ana ta hanyar iliminsa ya san abin da bayi suke. Kaga idan ana kusa da kai za a san abin da kake yi ko? Ashe wanda duk zai san me kake yi to haƙiƙa yana kusa da kai. Kun fahimci wannan? Idan da tsakaninmu ne mu halitta, wanda baya kusa da kai zai san me kake ciki? Sai idan ka bashi labari, kamar yanzu zamanin waya ɗin nan, ka bashi labari gani ina wuri kaza, ina kaza, ina kaza. Amma in ba haka ba, sai idan yana kusa da kai zai san gashi kana zaune wuri kaza a gindin fila a cikin masallaci ga abin da kake. An gane wannan? To amma Ubangijinmu subhanahu wataala wanda dama ya san komai, tun kafin a yi komai ya san komai, tun kafin kai bawa ka aikata komai ya san za ka yi, ya rubuta a lauhul mahfuz kuma lokacin da za ka yi ɗin ya sani. Ashe kenan ƙurbin, ashe dole mu fassara shi da cewa me? Allah subhanahu wataala kusa yake da mu ta ɓangaren cewa ya san me muke. Mun gane me ake nufi da ƙurbin anan? Yawwa, ƙurbi ne na ilimi, ai qaribun bi ilmihi. Wa qurbun min abidihi wa da'ihi, akwai kuma kusanci daga bawansa wato mai bayinsa da kuma mai kiransa, bawan da yake bautawa Allah da kuma mai kira da ke kiran Allah yake roƙonsa, to Allah subhanahu wa ta'ala yana kusa da shi ta ɓangaren mai bil ijabati, ta hanyar cewa zai amsa masa, wal ma'unati da kuma taimako, wat tawfiqi da kuma gamdakatar da zai masa. Ma'ana Allah na tare da bawa, yana kusa da shi ta wannan ɓangare ne. Da fatan mun gane me ake nufi. Yawwa, ba ana nufin ƙurbi tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da bayinsa ta ɓangaren zatinsa ga su gashi a ko'ina ba. Allah ba za a ce yana ko'ina ba da zatinsa, za a ce Allah yana saman al'arshinsa da zatinsa, amma yana ko'ina da iliminsa. Wannan shi ne tauhidi mai kyau, ba tauhidin da zai ce Allah yana ko'ina ba, shi ne tauhidin da ke cikin malam mai risala abinda ya gaya na mana a cikin littafin risala ko, ya ce wa annahu ta'ala fauqa arshihil majidi, sai ya ce mai kuma karanta risala ba, ya kamata da Allah ya umi tambaya mutum nawa suka karanta risala a nan gun a gun malami a ɗaga hannu, ba to nan asiri ba ne, wanda ya ɗauki littafin risala ya zama ya sauke shi a gun malami, ina so in sani da Allah. Kar a ji kunya, a ɗaga hannu zan lissafa ne. Ɗaya na saukewa dama shi ne ka karanta, amma ka sauke ba a yi ba ka ce ka karanta risala ba, ka ce ka karanta wani abu na risala a gun malami. Ta biyu uku a ƙara da Allah hudu, in adadin ba yawa ba zan faɗa ba, in ku da yawa sai mu faɗa. To duk wanda ya karanta littafin risala a cikin ku a gun malami ya zo wannan wurin, ai akwai wannan maganar a ciki, akwai ko babu? Wa annahu ta'ala fauqa arshihi almajidi bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Akwai ta fasara da zafi wannan a ce ba a fahimci wannan larabcin ba? Malamin risala baba wahabi bane tun kafin ayi su Ibnu Taymiyyah, Allah madauki halice shi ya rushe tsakaninsa da su Ibnu Taymiyyah ma shekarun ɗaruruwa ne, ba da ɗari guda ɗaya ba, don shi ya rasu 386 rasuwarsa, shi malamin risala 386 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, kunga a ƙarshen ƙarni na hudu kenan ko, ko ba haka bane? Ibnu Taymiyyah kuwa haihuwarsa shekara ta 661 aka haife shi, 661, don haka duba kaga an kusa 300 ko ba haka ba, 200 chip da wani abu tsakaninsu, wannan haihuwa fa kenan. Don haka wancan ya fi kusa da zamanin tabi'an tabi'ai, shi yasa da malamai malikiya su da suka san girmansa suke cewa sunansa malikun as-saghir, maliku ƙarami. In aka ce a malikiya aka ce maliku ƙarami, to malam ibnu abi zaidin al-qirawani ake nufi, babban malami ne. A kuma ɓangaren aƙidarsa, abinda yake rubuta aƙidar ahlus sunna ce tan ta gariya ta ƙur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam, babu wani rikici abinda ya faɗa. Amma da yake waɗanda suka yi sharhin littafin sun tafirantu da irin wannan harkar ilmin kalamin nan, tauhidin ash'ariya da komai za a ce Allah madauki yana nan a ko'ina, sai suka bo suke canza ma'anar wannan maganganun. In ka duba Samar al-Dani da ya zo, shi waye mai Samar al-Dani na masu risalar za ku faɗa ya sunan wanda ya yi Samar al-Dani na Salih Abdulsami Abi al-Azhari, shi ne ya Samar al-Dani, shi ne ya sharhin Ishmawi, ya yi ta'aliki a kan Iziyar Shadali, rubuce-rubuce da yawa kai har lawali da sani, wannan sharhin Jawahir al-Iqlim duk shi ne kai ka ce fiqhun mazhabar malikiya mu a nan gunmu duk shi ne agunsa aka sani, ko kuma wasu malaman malikiyan da yawa wanda ba shi ba. To a Samar al-Dani da ya zo da ya ce wa annahu ta'ala fauqa arshihi, sai ce fauqiyatu sulṭanatin wa qahrin, sai canzawa fauqiyar ma'ana, wai ba za a bar fauqiyar haka take ba, sai ce fauqiyar abinda ake nufi Allah fauk yana sama amma ta me samantakar tasa cewa yana sama wace iri ce ta sunqanatin wa qahrin ce ta sarauta ce da kuma rinjaye wannan tawili ne da fidda abu daga ma'anarsa shi ibn abi zaid al-qirani ba haka yake nufi sam dan haka shi yasa yace bi zatihi har wasu ma cewa suka yi kuskure shi ibn abi zaid din wasu masu sharhi suka ce a wannan bai kamata a dangana wa Allah a ce da zatinsa yana sama ba dama waɗannan maganganun da kuke ji ana faɗa Allah yana sama da sauransu a Qur'ani fa suke a hadisai suke da kuma a maganganun manyan malaman musulunci tun sahabbai da tabi'ai tun kafin a samu wannan dagwalon tarkacen na falsafa ya juya a harkar ilmul kalami mantiki ya yi tasiri wajen canja ma'anonin abin da Allah maɗaukaki ya faɗa kuma yake nufi tun kafin a yi wannan magabata duk sun yi magana akan waɗannan abubuwan shi yasa kullum ake cewa duk abin da zaka ɗauka na aƙida koma baya zamanin baya ɗin nan ƙyale waɗannan ƴan zamanin baya koma can zamanin sahabbai zamanin tabi'ai a nan gangariyar aƙida gangariyar musulunci da ke tsallake ibnu taymiyyah babu wanka da shi tafi bayansa shi ma na wasu ya karanta ya fa'idanta mun mutu abu na fata mun gano wani yau duk abubuwan da ya zo da su za a ga akwai waɗanda dama sun gabace shi sun bayyana waɗannan abubuwa ba rikici mai fito da shi da ƙashin kansa ba za ka yana da kyau ɗalibin ilimi yana karatun abin da ya shafi waɗannan matsaloli ya koma can baya ya ɗauko daga magabata a salihan bayi da suka wuce zai ga cewa maganganun su duk ba su saba ba ai ba da muka yi wata magana irin wannan na ba ku labarin littafin malam ibnu qayyim ko da ya rubuta littafi akan wannan maganar cewa Allah yana sama din kawai ya rubuta littafi ya kawo dalili sama da 1000 akan cewa Allah maɗauki na sama daga Qur'ani daga hadisai daga ijma'i maganganun sahabbai maganganun tabi'ai maganganun hankali kawai da fitra duk ya kawo misali wanda babu wani bai bar wata tantama ba haka malam az-zahabi shi ma duk waɗannan in ka ce zamanin ibnu taymiyyah suke to koma can baya zamanin waɗanda suka zo kafin ibnu taymiyyah duk maganganun su kenan dauko su imam malik magana sa kenan abu hanifa magana sa kenan al-imam shafi'i magana sa kenan ahmad bin hanbal magana sa kenan waɗannan kuma duk yaushe suka rasu duk a ƙarni cikin ƙarni na uku ƙarshen su kamar abu hanifa ƙarni na biyu malik ma ƙarni na biyu shafi'i shine farkon ƙarni na uku 204 ya rasu ahmad bin hanbal kusa da tsakiyar ƙarni na uku 241 ya rasu kaga waɗannan duk sun fi kusa da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da kuma sun fi kusa da zamanin sahabbai don haka ana nan musulunci tsagonan musulunci gangariya kafin a fassaro littafan falsafa har su zo su yi mana wannan tafsirin a zo Allah ya faɗi magana wani ya ce a ba haka bane ya canza masa magana kuma wai garin tsarkake Allah ake wannan maganar wannan maganganun ba haka suke ba yawa maganganun nan sun gabata malamai sun yi su za ka duk abin da ya shafi maganar Allah ya kamata mutum ya sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kowa sanin lafazin da zai amfani da shi ya ba mu labari a kan kansa haka ne ko ba haka ba ne ba da maka boka ce Allah yana sama sai ka ji mutum wai kamar ya yi wani sako sai a yana tsoron ayi wahabiya ne ko suke cewa Allah yana sama Qur'ani bai faɗa ba Qur'ani wa aka sakura Qur'ani ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka maganar alqur'ani ce kuma maganar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganar baki da baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nassan wurare da yawa wannan dalilan sun yi yawan da ba a bata lokaci a kansu me ya kai ga waɗannan mutane suka shiga cikin wannan abu lokacin da aka tarjuma aka fassara littafin falsafa aka jero su cikin mutane aka shigar da hankali da hankali za a gano akwai Allah da hankali za a gano me ya kamata a siffanta Allah sai kaga Allah maɗauki sai yana kaza sai wani ya zo ya ce a ai ba a cewa Allah yana kaza Allah maɗauki kamar da zan muna mana Allah maɗauki yana faɗa mana inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin ni maganar mahabba ko ne sai a zo a ce a Allah ba za a ce yana so yana son abu kaza ba sai ne sai a ce ma'anar mahabba shine iradatu thawabi wai yana nufin wato ya sadar da lada ga mutum ma'ana yana nufin ya ba mutum lada wannan kamar kana faɗa wa Allah ne cewa ya Allah ni dai gaskiya na hango na ga cewa abinda ka faɗa ɗin nan babu tsarki na wai ya fi tsarkake ka haka ne da Allah ko ba haka ba ne to mutum ya guji wannan abu yawwa Allah subhanahu wa ta'ala duk abinda ya faɗa gaskiya ne babu kuskure a ciki dama ka'idar da ake so mutum in ya rike ta kada ya fada wancan rikicin da ake tsoro su masu cewa kar a faɗi hakan tsoro suke wai a ce in aka ce Allah yana da mahabba Allah yana da kaza Allah yana da kaza ma'ana kenan Allah an mai da shi kamar dan adam wa ya faɗi haka duk abin da aka yi tarayya da shi a suna yana da bambanci a hakika tarayya ta suna tsakanin mu da Allah wajen wata sifa in Allah ya ce yana so dan mu muna son abu baya nufin shikenan a ce a to shikenan tunda mu an ce muna da kalmar mahabba to mu cinye wa Allah sai mu ce me ka'idar ita ce sai mu ce mu muna da mahabba irin ta mu mahabba ita ce kaso abu kaso zatin sa kai kaunace shi a zuci kai amma maganar miji da mata ne a so irin wannan soyayyar da sauransu amma in soyayya ta Allah ce an yi magana akan ta ko soyayya tsakanin mu da ubangiji ba irin wannan bace ita ibada ce mu bauta masa kuma sannan shi tasa soyayyar da yake mana ba mu sanya take ba amma tun da ya faɗi kalmar muhabbar sai mu faɗa mu sai mu ce amma kuma sai mu ce kama yaliqu bi jalalihi haka malamai suke cewa magabata kamar yadda wannan abu ya dace da Allah madaukaki yanzu a cikin suratul insani da mun sha maganar mu suratul insani Allah subhanahu wa ta'ala ay ya ba mu labari inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi ko sai ce me faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya dan adam ya zama sami'an basira wa ya faɗi wannan Allah ne cewa dan adam sami'an ne kuma basira ma'ana shi sami'i ne mai ji ne kuma basirin ne mai gani ne in ji Allah cewa dan adam yana ji yana gani kuma haƙiƙanin waƙi yanzu mu muna ji muna gani ko ba ma ji ba ma gani muna ji muna gani ko yawwa a suratul nisa'i dai sai inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ sai ya ƙara sadame إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا akwai sami'un basir a wurare da yawa na ɗauko wannan ne saboda ita ma ta ƙare da nasaba ne yawa kamar yadda ya ce abin da ya sanya ɗan adam ya zama sami'an basiran to nan ma Allah maɗauki ya kira kansa إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا to nan ne mutum zai ce Allah ne da kansa ya ce ɗan adam yana ji yana gani kuma shi ne ya ce mana shi ɗin shi ma Allah yana ji yana gani kaga me ya kamata mu yi kamata yanzu mu zo mu kore sai mu ce a'a kai gaskiya mu tsarkake Allah in har muka ce yana ji yana gani to mun kwatanta shi kenan da ɗan adam Allah ko ba ɗan adam bane don haka Allah baya ji baya gani kaga an yi me kenan an yi barna babba yawwa don haka abinda za ka yi sai ka ce jin ɗan adam daban jin Allah daban ganin Allah daban ganin ɗan adam daban ɗan adam yana ji yana jin abinda ke kusa da shi ko yana jin abinda aka kawo masa ta hanya mai ƙarfi in an sa a lasifika ya jiyo in ba haka ba sai wanda yake kusa da shi sannan ya ji maganarsa kana gida yanzu sai a hatsarin mota a bakin titi wata mota ta buga dam waɗanda suke bakin titin nan za su gani za su ji sautin kai ko kana zarelawa kana nan galadanci ba za ka ji me ake ciki ba ko ba haka ba sai wani ya zo ya baka labari saboda me sam'inka jin da kake yi ji ne irin naka na ɗan adam mai rauni makaskanci saboda baka kammala ba amma ji irin na Allah maɗaukaki wancan abin da aka yi da za a yi misali a bakin titi Allah ya ji ko bai ji ba ya gani ko bai gani ba saboda me saboda shi jinsa mai gamewa ko ina da ko ina ne ganinsa ma mai ganewa ko ina da ko ina ne ba abinda za a yi a cikin halittarsa bai ji ba kuma bai ganshi ba babu wannan abu kaga kenan in ka faɗi wannan ka huta ko baka huta ba kaga ka tabbatar da maganar Allah dangane da ɗan adam gaskiya ce ka kuma tabbatar da maganar Allah dangane da kansa ita ma gaskiya ce ka yi laifi ko ka yi daidai ka yi daidai amma idan ka zo ka cire maganar Allah ka ce a kai ina to na farko matsalar da ka fada ciki ita ce ka kwatanta Allah din da dan adam shi ya baka damar ka je ka cire masa waɗancan abubuwa kaga tamfili ka fara yi ma'ana sai da mutum ya ce a to ashe Allah kamar dan adam yake sannan tunda ko haka ne to bari a kore masa kamannin tsakaninsa da dan adam din
wannan kuma babban kuskure ne shi yasa duk wanda ya fada wannan kwarin dan an rubuta a littafai wannan hakika yana nan a rubuce a littattafai da yawa littafan tafsiri littafan tauhidi da ake koyarwa yanzu a makarantun mu har ma jami'o'i duk wanda aka rubuta su ne akan wannan irin tsari din ba a dauko su daga wato mazhaba mai kyau ta Qur'ani da hadisi ba yawa ta hanyar wannan ilmin kalamin da mantiki aka zakuno irin waɗannan abubuwan da ake danganawa Allah siffofi ta hanyar hankali ina jin dai wannan kamar dun mai tawa muke malamin yi wannan abin mun taba tattaunawa a kansa Allah madauki ya kyauta dan haka mutum ya kiyaye canza abin da Allah madauki ya faɗa yawa sai idan akwai dalili tafsiri ko daga Allah madaukaki a wata ayar yace ga wani abu yana nufin kaza a wurin ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma lazimin ko kamar yadda ake cewa at-tafsiru bil lazim tafsiri da lazimi kamar yanzu inda Allah madauki ke gaya mana cikin wa huwa ma'akum aina ma kuntum nan wurin malamai dole suka ce dole tafsiri za a yi da lazimi na cewa nan da yake cewa yana tare da mu duk inda muke dole a fassara shi da cewa bi ilmihi wa basarihi saboda me dalilan da suka tabbatar mana shi daban mu daban kuma yana saman al'arshinsa sun fi waɗannan ƙarfi suna da yawa da adadi mai ƙarfi a cikin alƙur'ani kawai kuma Allah ba zai faɗi magana sannan ya tuka da warwara ba rubuta wannan tunda ba tuka da warwara to kowanne a tabbatar da shi inda yake sai a ce nan abin da ake nufi yana tare da mu da iliminsa kuma wannan a larabce ba kuskure ba ne ina fata mun fahimci wannan amma duk abin da zai sa ka ƙare ta zahirin alkur'ani to wannan akwai matsala a ciki mun gane abin yau dan ba za ka ɗauka yanzu misali a ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum sai ka ce abin da ake nufi yana tare da ku a ko'ina ko'ina ɗin ta ko'ina ka fassara shi da kowane wuri kaga nan za a yi zancen zatin ɗaya ne ko ba zati ɗaya ba ne a ina ne da wurin tsafta da wurin ƙazanta da banɗaki da duk za a kawo wannan abin a ciki kaga ba za ka kawo wannan ba don haka Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da bayinsa da iliminsa da me kamar da malam mai risala ya faɗa wa annahu ta'ala fawqa arshihil majid bi zatihi ka dauko nan bi zatihi din da zatin Allah to Allah yana saman al'arshin sa amma bi ilmihi yana nan a ko ina kaga in ka faɗi wannan ka baka ƙareta qur'ani ba baka ƙareta hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko wace aya ta yi aikin ta a wurin ta na fatan fahimci amin yawa haka an gane to mu ci gaba sai yake cewa mene sai ce faman da'a rabbahu biqalbin hadirin duk wanda ya roki ubangijinsa da zuciyar da take halarce wada'a wa du'a'in mashru'in da kuma addu'ar da ta halatta akwai halatta akwai addu'a da ta halatta kai amfani da ita akwai addu'ar da bata halatta kai amfani da ita ba addu'ar da aka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da ita ayi wanda ba a samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya halatta ka iya roka ya halatta kai ko da ba a samu nafazinta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in addu'a ce amma in zikiri ne ya faɗi nasa to kar a canza masa wannan mun yi magana kwanan nan ko musamman muka tuno hadisin al-Bara' ibn Azib wanda ina ga duk shekara sai mun faɗi wannan hadisin Bara' ibn Azib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'ar bacci din nan ko اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت da yake koya masa wannan albara da yazo mai mai ta'addu'a me yace sai yace amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bi nabiyyika alladhi arsalta mun gane sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni cewa nayi wa bi nabiyyika alladhi arsalta ba wa bi rasulika ba kaga usini malamai suka ce ashe wannan ya nuna in annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wani zikiri to mu tsaya iya abin da ya koya mana amma in zancen addu'a ne addu'a bukata ce ta zuciya kana da dama ka roki Allah abin da ka so mun gane wannan shi yasa ai a hadisi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dadin aqida kenan komai zaka faɗa qur'ani ne hadisi ba kwatance bane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada mu rika yin karatun alqur'ani a ruku'u ko yawa ka a ruku'u ne kar a karanta alqur'ani kada kuma ai addu'a ba a yin addu'a sai ce wa amma sujudu fajtahidu fihi fi du'a, amma a sujada ku ta istihadi ku yi addu'a gurgurdan abin da za ku yi ya Allah maɗauki. Yace fa qaminun an yustajaba lakum, ai haqiqun an yustajaba lakum, ya dace jadirun bi an yustajaba lakum, ya dace a amsa muku, mana kuna da yancin a amsa muku. Shi yasa addu'a a cikin sujada ake yin ta ba a ruku'u ba. To a wannan din ai ka ga nuna mana yace fajtahidu, shi yasa malamai suka tattauna istihadi ne, ma'ana kowa ya roki abin da yake so, ba lallai abin da kake so. Yanzu misali saurayi yana so babansa ya saya masa waya, ko zai roki Allah ya Allah ka karkato zuciyar babana ya saya min wayan nan. Kaga ba inda zaka je ka samu a Qur'ani hadisi a addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sami cewa ga addu'ar da zaka yi ka faɗi sunan waya babanka ya saya maka waya, ko ba haka bane? Yawwa, don haka abubuwan da zaka yi istihadin ka zaka yi ya Allah ka min kaza, to wannan an baka dama ka roki abinda kake so gurgurdan da yaran da zaka iya, da kuma ko da larabci. Wannan akwai sabanin malamai zaka yi da larabci a cikin sallah, ko kuma in baka iya larabci baya zaka yi. Yawwa, ko malamai suke cewa ko da wanne yare ka iya, ko a sujada din ne ka iya yi da shi idan baka iya larabci ba, saboda buƙatar da muhimmancin yin addu'a a cikin sujada din nan, kuma a ce ya kuce maka gaba ɗaya saboda baka iya larabci ba, wani ɓangare ne na karɓar addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa yana cikin manya-manyan wuraren a karɓi addu'a. Kuma mu haɗa da hadisin nan da ke cewa binnan aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidu, mafi kusancin halin da bawa zai zama yana kusa da ubangijinsa shine lokacin da yake sujada. To a ce dukkan kowa saboda bai larabci bai rasa wannan falalar, kaga akwai matsala. Ko dai a wajabtawa kowa ya koyi addu'a da larabci, kuma ya koyi larabcin da zai sarrafa duk abin da yake so ya faɗa a ciki, kaga sai ka tambayo su ne duk abubuwan da kake so ka roki ubangiji kenan. Kaga wannan akwai matsala a ciki mai nauyi. Yawwa, shi yasa su malaman suka halitta mutum wannan mukalla wannan mutum. Amma akwai abin da kuma addu'a ce an haramta maka ka roki irin wannan addu'a, to nan shi yake nufi a nan cewa mutum ya roko addu'ar da ta halatta. To wace addu'a ce kenan ba ta halatta ba? Kamar mutum ya ce ya Allah ina roƙonka ka sani in zama annabi, to wannan haramun ce. Ya Allah ina roƙonka mai da ni mala'ika, wannan ma haramun ce. Shine i'tida'i a addu'a. Kisa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya roki Allah wata addu'ar da babu a yanke zumunci a ciki, kuma babu i'tida'i. I'tida'i shine kamar wannan, ka roki abin da ba zai yiwu ba, shine kai ta'adda a cikin addu'a. Akwai ashe kenan, akwai mai addu'a dan ta'adda, yayi addu'a a cikin addu'ar ta sai ta'addanci ga Allah subhanahu wataala, shine ya roki Allah abin da ba zai yiwu ba, samsam a bashi yace a bashi. To nau'i na biyu shine qati'atu rahim, mutum ya roki Allah a yanke zumunci, yace ya Allah tsakanina da wannan Allah ka raba, ko hanya karka sake haɗa mu, to Allah ba zai karɓi wannan addu'ar ba. Mun san nan, to duk addu'ar da yake akwai ɗaya daga cikin wancan ko wannan, to addu'a ce ta haramun, Allah kuma ba zai karɓe ta ba. To shi yasa a shikenan kada mutum yayi addu'a sai da addu'ar da take mashru'a. Mashru'a imma li kauniha marwiyatan an nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma kauniha laysa fiha ta'addi, ko dai zama saboda ta zama ya halatta ai amfani da ita, ko saboda abubuwa biyu, ko dai saboda an ruwato irin ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma babu ta'addanci a ciki, babu me qati'atu rahim. Addu'ar ku da aka yi ta babu ta'addanci, babu qati'atu rahim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me faɗa akan ta? Cewa in mutum ya roki Allah addu'ar da babu wannan abu a ciki, ba ta'addanci, babu kuma yanke zumunci, to Allah subhanahu wa ta'ala zai yi masa ɗayan abubuwa uku. Wannan mun sha faɗa da me da me, so nake ji a bakin ku na can bayan wannan kai yau ɗaya kenan. Yau da yake shine mafi alheri, ko ya canza masa wata musiba da da za ta same shi a mai da ita wani abun alheri, ko a kawar masa ita, ko kuma ya ajiye masa wani lada a lahira. Waɗannan abubuwa uku sai an same su, ɗaya kai daga cikin waɗannan in dai mutum ya addu'a. Ku ga wannan yana mana wata wallahi Allah rahamar da yake da ita dangane da mu, wallahi ba kaɗan ba ce. kawai fanzu daga hannunka kawai kace ya Allah ka bani kaza ya Allah ka bani kaza sal ya Allah ka sa albarka a duk wanda yake zaune a masallacin nan yanzu ya Allah ka bashi ilimi mai amfani to zuwan nan addu'a fa in Allah subhanahu wa ta'ala ya so sai ba da amsa ta kowa ya samu in kuma bai so ba sai ya zama addu'ar da aka yi muku nan sai Allah ya ajiye alherin lada mai yawa alahira ga kowa da kowa wannan wanda musamman a ce wani kaiwa in wani kaiwa tana daga cikin abin da ma wato Allah su annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana in ka sa wani a cikin addu'arka babbar fa'idar ta ita ce Allah zai wakilta wani mala'ika aikinsa shine duk abin da ka roƙa mar wani sai ya rika cewa amin wa laka bi mithli mala'ika fa zai tsaya ai gefe a gefe zai tsaya yana cewa duk abin da ka faɗa ma'ana kamar wannan roƙon da ne to Allah ya ba kowa ilimi Allah ya sa masa albarka mala'ika yana nan sai ya ce amin wa laka bi mithli kuma kai ma Allah ya baka misalin wannan kaga ashe in ka nema wa dan uwanka wani abu kamar ka ce automatically kai ma ka samu tunda mai cewa amin din mala'ika ne wannan wani darasi ne mai zurfi shi kuma a cikin wannan da ke koyar da mu san juna da ƴan uwantaka mai kyau in ka tashi tsakaninka da Allah Allah ya fahimce bai wannan gaba daya to kar ka tsaya addu'an nan kai kadai zaka roƙa wa kanka ka roƙar ma wani to in ka roƙar ma wani za a bashi kai ma a baka me yake wannan alheri to amma mutum sai sa Allah ya raba mu da ruwa kaga idan mutum marowaci ne har addu'a sa ruwa yake komai kullun shi kadai yake so ya samu to in shi kadai din ne kuwa sai a samu wadancan abubuwan ko dai Allah ya bashi ko ya aje masa wancan wani abu na lada a lahira ko ya kawar masa wata musifa wannan fa ya dauri yayi kenan to amma bai roƙarwa wani ba da ya roƙar ma wani to tabbas zai samu nasa abin da aka ce ya roƙa din tunda wanda ya ce amin a addu'ar tasa wane ne mala'ika ne kun ga sirrin abin da ke ciki to Allah madauki ya kyauta mana mun sha dai tambayi akan waɗannan al'amura din ina ne muke sannan sai ki shawo du'a'in mashru' wa lam yamna mani'u min ijabati du'a kuma ya zama cewa babu wani abu na abubuwa da suke hana karbar addu'a bai aikata wani abu daga cikin abubuwan da suke hana karbar addu'a ba ka akli al-harami kamar cin haram kuma daga cikin manyan abubuwa da suke hana addu'ar mutum ta karbu cin haram wannan nassi ne kurkuru a hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Hurairah ya ruwaito mana ko yawa inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban yawa har a ƙarshe fadi thumma zakara ar-rajula ko يمد يديه الى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب له هذا يفد لبار المتم يا دغ هنس يا الله يا الله يا الله كبان يا الله كبان اما كما الحالي ابنتين حرام ني كاين جكين حرام ني كما انتي دشي ده حرام انتي دشي ده حرام wannan yana nuna ashe mutum ya kula kada ya ci da iyalinsa da haram za a yi hukunci tsakaninsa da ubangiji da waɗannan bayin Allah ne ƴaƴansa ya ci da su da abin da Allah maɗauki ya halatta don in ba haka ba tunda aka faɗi wannan wa ghudhiya bil harami ashe kenan wanda aka ci da shi da haramin shi ma zai zama cewa addu'arsa Allah zai karɓa kaga kai da ba kai ne ka nemo haram ɗin ka kawo ba a ce kayi addu'a ba karba ba kaga an zalunce ka mun fahimci wani abu Allah ya kyauta kwanaki muna wannan zancen yan kwanaki kaɗan ko biyu uku hudu muke maganar cewa yanzu maganar mutum wai ya guji abin da yake haramu har nema yake ya zama wani bakon abu ko ba haka muke ba yanzu a zamanin da muke ciki sai fi ana ganin kamar wani mustahili ne ai abin ba zai yiwu ba wai sai mutum ya ce haram a zamanin yanzu wasu ma har haka suke faɗi akar makalla wannan zamanin namu ai ba zai yiwu ba a ce komai ka sa a cikinka ai ba cewa aka yi dama komai ka sa a cikinka ba akwai abubuwan da mutum zai ci bai sani ba Allah kuma zai kama shi da wannan ba kai ka san haram ne ka sa a cikinka shi ake magana wancan zancen wa ghudhiya bil harami an shigo da ɗa a nan wannan wani hukunci ne daban ba shi da zunubi a nan amma zancen tafiri na wannan addu'ar na cin haram din ya taba shi kuma zai masa tasiri wannan shine zance ba wasu bodi dan yana da zunubi ba kar ku fahimci wannan abu yawa da ba shi da zunubi dan baban sa ya ci da shi haram sai idan ya san cewa haram ne yawa kada kuma daki nan yanzu ya zo ya ci a shi kenan ya rena cin abincin gidansu ba haka ake nufi ba yawa sai kuma da tabbas cewa haram ne yawa amma zancen da ake shine yadda lamarin yayi muni yayi tafashi yayi nisa cikin mutane har mamaki ake yi idan an ji mutum ya ce shi ba zai ci abu kaza ba saboda ba halal bane sai ka ji mu ane masa izgili to sanni dan aljanna to sanni kaza sanni wani wannan kuma kalmomi ne na izgili ga addini da kuma mai addini mutum ya kiyaye wadannan in ba za ka iya abu ba to mutum ya shiru yawa amma har ka faɗi wata magana wannan yana da hatsari ƙwarai da gaske kai matukar abin da za ka yi Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya haram ɗin nan ita ce da'iman ba mu da wani abu da za mu ci baban da ita haka ne ba haka ba jiya ma mu yi wannan mutum ashe kenan akwai damar ka kauracewa haram saboda ƙarancinta kuma ka nemi halal saboda yawancinta Allah maɗauki ya taimake mu akan mai santa duk abin da yake haramu to sai ki cewa fa inna Allah qad wa'adahu bil ijaba duk mutumin da ya cika waɗannan sharuɗa zuciyarsa tana nan tare da shi lokacin da yake addu'a addu'arsa mai kyau ce babu wani sababi da ke hana karɓar addu'a to Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓa addu'arsa yace wa khususan idza ata bi asbabi ijabati ad-du'a musamman in yazo da sabubban karɓar wato addu'a akwai sabubba na karɓar addu'a kawai da cin haram kakkaɓe zuciya tuba komawa zuwa ga Allah sadar da zumunci mai kyau duk waɗannan suna da cikin abubuwan da malamai suka ambata da wasu sabubban kuma daban yace wahiya al-istijabatu lillahi ta'ala babba daga ciki kuma dama shine kai din ka amsawa Allah mun gane wannan Allah fa wato adalci ne da shi kaga da yake cewa in kun roƙe ni zan amsa muku babban sharadi a ciki shine ku roƙa tare da cewa kuma ku din kuma kun amsa masa kiran da ya muku ba Allah ya kira mu ba kuma ya umarce mu mu masa da'a mu bauta masa shi kadai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ayi shirka da Allah madaukaki a komai wannan umarni ne ko ba umarni bane kira ne kuma to mun amsa ko ba mu amsa ba kaga zaka fi jin kwanciyar hankali kila ma ka samu wata gadara gadara duk da an hana gadara lokacin da ka san ka tsaya da da'a sosai tsakaninka da Ubangiji in kana addu'a sai ka ji cewa kamar addu'a ta fi karbuwa me yasa aka ce ka samu mutumin kirki ka roƙe shi ma addu'a saboda me yana da cikakkiyar istijaba da inqiyadi ya amsa wa Allah kiransa in ka amsa wa Allah kiransa kuwa to za ka samu natsuwa lokacin da kai ma za ka yi addu'a kuma ka sa rai mai ƙarfi cewa zai amsa maka amma idan kai ne kullun saban Allah kullun abin da Allah ya ce ayi shine ba ka yi abin da ya ce kada ayi shi kake yi lokacin da kake addu'ar ma sai ka rika ji ba za ta karbu ba wannan shi ya haifar da sai ka ce bari ne a je gun mutanen kirki ma'ana kai ka fadda kanka daga cikin mutanen kirki haka ne ko ba haka ba Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake so kowa ya alaka da shi da shi da shi ma'ana kai da Allah ka roki Ubangiji in ko za ka yi wannan to ashe kana buƙatar ka amsa wa Allah kiransa ka zama cikin salihan bayi shine al-istijaba lillahi ta'ala bilin qiyadi ta hanyar jawuwa li awamirihi wa nawahi wato ga umarninsa da kuma halinsa ma'ana duk abin da yace ayi ayi abin da yace a bari a bari waɗannan al'amura din umarnin da hanin alƙauliya ko na baki ne wal fi'liya ko kuma na aiki ne wal imanu bihi da kuma imani da shi al-mujibu lil istijaba da kuma wato imani da Allah wanda yake wajabta ya amsa maka domin duk mutumin da bai imani da Allah ba Allah madaukaki ba zai amsa masa ba ma'ana zai iya watsi da shi duk da cewa akwai maganganun malamai da mala ya kawo shi anan da suke cewa idan mutum ya karfafa naci da naci da kuma naci yana suna ga Allah subhanahu wata'ala Allah na karbar addu'arsa saboda yana cikin ittirari cikin bukata mai tsanani da ya nuna malamai suka ce ko mutum kafiri ne kamar da Ibn Rajab ya kawo a cikin sharhin wannan hadisin da muke magana na Abu Huraira sharuɗan karɓar addu'a yace mutum ko ba musulmi bane in Allah ya dubi zuciyarsa tsananin bukata ce ta sa ya koma gare shi kuma bai shirka a cikin wannan kiran ba ya koma ga Allah sai ga Allah mai dukiya karbi a addu'arsa me yasa kafirai a baya fa idza rakibu fil fulki me da'u Allah mukhlisina lahu ad-din dai sai ce me falamma najjahu kaga ashe kenan sun kira kuma ya amsa ya tsirar da su yawa naci kuma ka nuna kana cikin bala'i ya Allah ya Allah ya Allah ba abinda Allah ke so in kana addu'a irin wannan abu hawayen nan ya zubo ka risina ka ji kai ba komai bane ka tabbatar da ubudiyya ga kanka ka tabbatar da uluhiyya ga Allah kai makaskanci ne shi madaukaki ne kai fakiri ne shi mawadaci ne to wannan kalmomin Allah yana son su yanzu na sai baka ko kana da laifuffuka ina fatan fahimci abu haka baka bukatar ka je ka sa wani tsakaninka da ubangiji sai ka yi ta hanyar sa sannan addu'ar ka ta karba Allah baya son wannan abu yawa yana kai mutum zuwa ga shirka kuma karasa wannan ayar sai mu tsaya na so a ce mun gama da uhilla lakum laita siyami rafafun nan saboda ba yawa ne da abun ba amma dai da fatan abin da aka faɗa din akwai fa'ida a ciki yace fali hadha qala dan haka ne ma Allah madauke shi fali yastajibu li to su amsa mini ma'ana su jawo zuwa ga dokokina mun yi magana akan wannan da zugo an kira istijaban nan an sa mata wannan lamun din an ce li dan me saboda fi ma'anar inqiyadi ma'anar ta dai da inqiyadi inqiyadi ake nufi yawa ba kawai ana nufin amsawar ba wal yu'minu bi kuma su imani da ni la allahum yarshudun ko sa su yi ay yahsul lahum ar-rushd wato shiriya ta samu gare su alladhi huwa al-hidayatu lil imani wal amali saliha wanda ita ce shiriya zuwa ga imani da kuma aiki na kwarai wa yazulu anhum al-ghayy kuma wato karkata ta gushe daga gare su dama ar-rushd shine kishiyar ghayy ko yawa al-munafi lil imani wanda yake kore imani wal amali saliha da ayyuka na kwarai wa li anna al imana billah kuma saboda shi imani da Allah wal istijabata li amrihi da kuma amsawa da kuma jawuwa zuwa ga umarninsa sababun sababi ne li husulil ilmi ga mutum ya samu ilmi kama qala ta'ala kamar da Allah madauke shi ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana in kuka ji tsoro ya ku wadanda suka imani in kuka ji tsoron Allah yaj'al lakum furqana to zai sa muku abinda zai bambance muku tsakanin ƙarya da gaskiya Allahu akbar ashe ilimi yana tare da tsoron Allah wattaqullaha wa yu'allimukum Allah didi malamai ibnu qayyim yana cewa wannan ayar ta cikin wanda muka karanta a littafin ta fi dalala zuwa ga wannan shartiyar ka samu ilimi in kana da takawa fiye da waccan ta cikin ƙarshen suratul baqara wattaqullaha wa yu'allimukumullah a ku ji tsoron Allah annan sai Allah ya ce wa yu'allimukumullah Allah kuma yana ilmantar da ku ne nan ba shartiya bace yawa kuma wasu da kaga mutane da yawa suna amfani da wannan ayar cewa ku ji tsoron Allah Allah zai ilmantar da ku ba haka bane yawa wattaqullaha umarni ne wa yu'allimukumullah kuma ikhbari ne ba jawabin sharadi bane mun gane wannan ku ji tsoron Allah kuma Allah madaukaki fa yana ilmantar da ku ne da waɗannan hukunce tun daga inda yace kada a ci riba yazo maganar idza tadayantum bidaini har zuwa ƙarshen suratul baqara ilmi ne Allah madaukaki ke gaya mana ayi kaza in an tashi kaza ayi kaza wa yu'allimukumullah Allah fa yana ilmantar da ku ne haka wannan ayar ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana anan sai tambaye ta zo menene furqan furqan ma yufarriqu ko ma yufarraqu bihi baina alhaqqi wal batil duk abin da za a bambance tsakanin gaskiya da ƙarya da shi menene ko wannan ilimi mun fahimci wannan ashe duk mai son ilimi to ya zama mai tsoron Allah shi yasa ka iya kare wannan innama yakhsha Allaha min ibadihi alulama yawa masu tsoron Allah kawai a bayinsa su ne malamai shi yasa nan me ake nufi da wannan kuma ayar shi ita ma har yanzu wasu na daukar cewa babu masu tsoron Allah sai malamai haka zahirin ta yake ko yawa domin hasir ne innama yakhshallaha min ibadihi alulama ay innamal ulama hum alladhina yakhshawna Allah malamai su kadai su ne masu tsoron Allah al-imam ahmad yana cewa duk wanda yake tsoron Allah fa huwa alimu to malami ne in ga ji abin kaga fassara ce mai kyau ga wannan ayar yawa duk mai tsoron Allah to malami ne ma'ana malami ta bangaren ya san Allah tunda har ya san ya ji tsoron sa ba nan ne ya zama malami a hukunce ya haddace ayoyi ya haddace hadisai zai bada fatawa ba amma in dai shi mai tsoron Allah ne to shi malami ne a sanin Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimci wannan abu haka Allah madauki ba mu tsoron sa ya kuma sa mu cikin salihan bayinsa ya ba mu kuma ilimi mai amfani ya ba mu ilimin da zai zama za mu samu aiki da shi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in to wannan wanda ta hadu da kudin nan ina ga la'allan roƙon abin nan ne ko addu'a dan Allah Allah gafarta mana wata baiwar Allah ce take son a sa yarta da ta yi aure a addu'a kullum tana cikin gini to muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah kuma muna roƙon sa ya karba addu'ar da zamu yi akan ta din Allah subhanahu wataala ya amfane ta ya bata lafiya ya raba ta da wannan larura ya mai da ita mace mai lafiya ta zauna lafiya da mijinta mijinta ya ji dadin ta ta ji dadin mijinta sauran tambayoyin insha Allah zamu karanta su idan Allah ya kai mu gobe saboda waɗannan ma ina ma manta da su ba zan rika sa su a inda kullun zan gan su sau da yawa ina sa su a nan sai in manta kwata kwata Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu bi su baki ɗaya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين